Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfila Hashim Kumel tare da Yusuf Aliyu Haranda da sauran abokan aiki muke ka muku wannan shirin a yau ranar Laraba 8 ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Amurka ta kaka bawa wasu manyan mutane da kamfanoni takunkumi. Haka zalika Amurka ta ja kunnen Rasha akan Ukraine. Sai an ji cewar an kama wani da ake zargi da kashe dan jaridar nan Jamal Khashoggi.
Kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa a gabashin jihar Sokoto ɗan bindiga sun cinna wata motar fasinja wuta.
Su 24 suke cikin motar. Da masu suke wallahi wata haddar dan daga shi har tana nakura saboda zahin wuta da yin fito rabi cikin rabi ya ga mutu.
Haka kuma za mu ji cewa daukacin ma'aikatan asibitin kwararru na jihar Filato sun fara yajin aiki lamarin da ya jefa majinyata cikin wani hali.
Kuma ciwo yana damuna a jikina ba san lokacin da za su dawo ba.
To ni har yau na kauta asibiti na zo ungo da tarinta ta wuce sati daya to kuma an ce za ta fi strike yanzu ni ban san ko ya zan yi ba kenan.
Sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da asuba ta da fatar an wayi gari lafiya. A jiya talata ne dai Amurka ta kaka bawa wasu mutane da hukumomi fiye da 12 takunkumi a Iran, Siriya da Uganda bisa zargin su da alaka da cin zarafin bil'adama da kuma ayyukan danniya a wani mataki na mako da ake yi na taron kolin demokradiyyar Amurka. Ma'aikatar Baitul Mali ta bayyana a cikin wata sanarwa tana mai cewa danniya da kuma tauye tasirin demokradiyya tare da ayyana ɗaiɗaikun mutane da hukumomi da ke da alaka da murkushe masu zanga-zanga ta limana a Iran da muggan makamai masu guba, har-haren makamai a kan fararen hula a Siriya da dai sauransu. A cikin sanarwar Andrea Gaki, daraktan ofishin kula da kaddarorin kasashen waje na Baitul Malin Amurka, ya ce a cikin sanarwar matakin ya dakatar da duk wata kaddarorinsu da ke nan Amurka na waɗanda aka kaka bawa takunkumin da kuma haramtawa Amurkawa mu'amala da su. Washington ta sanya sunayen wasu manyan hafsoshin sojin sama na Siriya guda biyu da ta zarga da alhakin kai harin makami masu guba kan fararen hula da kuma wasu manyan jami'ai uku a cikin jami'an tsaro da leken asirin Siriya. A cewar sanarwar, shugaban hukumar leken asirin sojan ƙasar Uganda Manjo Jenar Abel Kandiho shi ma an saka masa takunkumi bisa zargin cin zarafin bil'adama da ake zarginsa da aiwatarwa. A ranar Talata ne dai rundunar sojin Uganda ta ce ta ji takaicin matakin da ta ce an yanke ne ba tare da bin ka'ida ba. A wani taron koli da aka gudanar ta kafar yanar gizo a jiya Talata, shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya bayyana wa takwaransa na Rasha Vladimir Putin matakan da Amurka za ta ɗauka idan Moscow ta yanke shawarar mamaye Ukraine. Idan kuwa Rasha ta sake shiga Ukraine, Amurka da kawayenta na Turai za su mayar da martani da tsauraran matakan tattalin arziki masu ƙarfi. Za mu samar da ƙarin kayan kariya ga Ukraine a sama da abin da muke samarwa, kuma za mu ƙarfafawa abokananmu na NATO a gabashi tare da ƙarin damar da za su mayar da martani ga irin wannan tashin hankalin. Jake Sullivan mai baiwa shugaba Biden shawara kan harkokin tsaro ya faɗa a cikin wani takaitaccen bayani ga manema labarai a fadar White House. Sullivan ya ce Biden ya baiwa Putin wani zaɓi na daina cin zali da kuma sasantawar diplomasiya. A cewar fadar Kremlin, Putin ya jaddada rashin samun ci gaba da Ukraine ta samu wajen aiwatar da yarjejeniyar Minsk ta shekara ta 2015 wanda ke da nufin dakatar da fada a yankin Donbas na gabashin Ukraine ya kuma nuna matukar damuwa game da ayyukan tanzirawa da Kremlin ke yi a Donbas. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Talata ne dai aka kama wani da ake zargi ya kashe ɗan jaridar Saudi Arabia Jamal Khashoggi a filin jirgin sama na Charles de Gaulle da ke wajen birnin Paris, kamar yadda ma'aikatar shari'a, ‘yan sanda da jami'an filin jirgin sama suka bayyana. Khashoggi ɗan ƙasar Saudi Arabia da ya yi gudun hijira zuwa Amurka, an kashe shi ne a cikin ƙaramin ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Santanbul kamun daga baya aka yanka shi gunduwa-gunduwa. An kama shi ne kwanaki bayan shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gana da yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman. Macron shi ne babban shugaban yammacin duniya na farko da ya ziyarci masarautar tun bayan kisan Khashoggi a watan Oktoba 2018. Majiyar 'yan sanda ta ce wanda ake zargi Khalid Ada Al-Utaibi tsohon jami'in tsaron masarautar Saudiya ne. Majiyar ta kara da cewar wanda ake zargi yana cikin jerin sunayen Faransawa da ake nema ruwa a jallo, kuma ana tsare da shi ne a kan sammaci da Turkiya ta bayar a shekara ta 2019. Hukumomin Faransa sun ce lokaci ya yi da za ta tantance ko za a iya mika shi ko kuma a'a, a cewar majiyar shari'a.
To, an jima kaɗan Yusuf zai dawo da labarai. To, kafin nan za mu je Najeriya, inda jama'ar ƙasar ke ci gaba da shiga halin ƙunci sanadiyyar ayyukan 'yan fashin daji waɗanda ke hana su yin bacci da ido biyu rufe. Kusan kowace rana ba a rasa samun rahoton kisa ko sata jama'a da neman kuɗin fansa ba. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Lamarin rashin tsaro DIA cewa ya kai makura a Najeriya, musamman a yankin arewacin ƙasar, inda 'yan fashin daji ke baje hajar su yadda suka ga dama. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar, 'yan fashin daji na ci gaba da haddabar jama'a musamman a yankin gabashin jihar, kamar abin da ya faru tsakanin ƙananan hukumomin Sabon Birni zuwa Isa, inda mahara suka tare wasu matafiya suka cinna musu wuta a cikin mota. Sa'idu Ibrahim Neno, wakilin jama'ar Sabon Birni ta Kudu ne a majalisar dokoki ta jihar Sokoto.
Akwai mota wadda ake cewa dumbaru din nan da ka dauka tattasai din nan to a irin Kaduna da sauransu, sai ta dauko mutane daga Teke, yan kauyukan nan dai na Teke, to zuwa gidan bawa sai barayin suka tare ta suka canna mata wuta. To, duka yan kasuwa ne za su je can Kaduna, akwai gidar gayan inda aka zuwa sayan masara, wallahi shine sai barayin suka harbi taya. Ko da kahin a ankara motar ta tsaya, kasan kahin su heto sai suka zo suka zaba da wata.
Wani bayani da na tattara a wata majiya da ke kusa da asibitin Isa, inda nan ne aka kai waɗanda harin ya rutsa da su, ta nuna cewa lamarin akwai ban tausayi. Duk da yake wanda na zanta da shi bai so a ambaci sunansa ba, amma ya yi bayanin abin da ya gani da idanunsa.
Su 24 suke cikin motar, da masu ciki wallahi wata har da ɗan ɗaga shi ya fito tana naƙuda saboda zafin wuta, ɗayan fito rabi ciki rabi ya ji ya mutu. Ga waga ita ma cikin, ga ta ma wata ƙone ɗan ɗan ya ƙone, ga shi cikin ciki ya ƙone. Sannan an ka taho da waɗanda kai cikin su waɗanda sun kai ta ba su wuce kusan mutum uku, da ciyaman na Sabon Birni, ciyaman na Isa. Wallahi na sun ka to yanzu an ka taimaka da wasu zuwa Sokoto, sai duwa da Allah jikin ta ƙone. Kan shi kuma gudan shina na tun daga ƙahu ne har zuwa ƙasa ne, duwan Allah sun ƙone.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da aukuwar lamarin, sai dai a cewar kakakinta a Sokoto ASP Sanusi Abubakar, ana kan gudanar da bincike.
Eh, mun confirming incident an tabbas ya faru. Mota ce wanda mutanen Sabon Birni ne za su tafi Isa, sai bandit su kai atakin nasu, kuma mutane akalla kusan goma suka rasa rayukansu. Saboda motan ta kama da wuta kuma har yanzu ana kan dai bincike.
Tashin hankali da kusan a iya cewa ya zama abokin zama ga jama'ar da ke gabashin Sokoto, sanadiyar ayyukan 'yan fashin daji. farko a wannan makon kadai mahara sun afkawa al'ummomi da dama a cewar tsohon shugaban karamin hukumar mulkin sabon birni Idris Muhammad Gobir.
Yanzu sai kada je misali mutanen nan mashin biyu suka zo da su kura sun kai duk abin da suka so sai sun gama sun kai ta sannan an sake dawowa cikin satinan da muke magana mutanen nan sun ka ta ainihin gari din sun ka zo sun hakashe muna yaro daya wanda yake magidanci ne shirin da uku da ya bari yanzu mu rayu sun ka sake wucewa sun ka taima gari sun hakashe mana sarkin makera suka ta tara sun hakashe mana yaro na Sa'ila Abuga Alimatawa to duk kaddibo wannan abubuwa duk cikin wannan lokaci sun ka faruwa
yan Najeriya dai na ci gaba da yin kiraye ga mahukunta akan su kara azama ga fafatukar da suke yi ta samar da tsaro tun kafin yan bindiga su kare jama'ar yankunan da suka haddaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida Muhammad Nasir har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC inda agogon muke cewa karfe 12 da minti 11 na dare. Yanzu dai ga Yusuf dauke da karin wasu labaran duniya.
Hukumomin tsaron cikin gida sun tsare wasu ƴan jarida takwas da ma'aikatan kungiyoyin labarai na ƙasa da ƙasa da na shiya-shiya a takaice a jiya Talata. A daidai lokacin da ƴan jaridun suka ɗauki labarin wata zanga-zanga a birnin Qamishli na arewa maso gabashin Siriya. Yayin da ake bayar da rahoton wata zanga-zangar da aka yi a wajen ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Qamishli don nuna adawa da ɗaukar ƙananan yara da ƙungiyoyin sojoji na cikin gida ke yi, an kama 'yan jarida da ma'aikatansu tare da tsare su na ɗan lokaci kaɗan a hannun 'yan sanda domin gudanar da bincike, a cewar ɗaya daga cikin 'yan jaridar. An tsare ni ne aka ɗauke ni. Aka tura ni cikin wata motar jami'an tsaro. Joma Akash, wanda ke aiki a matsayin wakilin gidan talabijin na Al-Arabiya, mallakar ƙasar Saudi Arabia, ya rubuta a shafinsa na Facebook bayan an sake shi. Wasu mutane biyu jami'an tsaro, masu rufe da fuskokinsu, suka kewaye ni, suka kwace min kayana har da wayata, sannan aka kai ni shalkwatar tsaro. Inda aka tsare ni na tsawon sa'o'i da dama, amma daga bisani na gana da shugabannin jami'an tsaron suka tabbatar min da cewar an samu rashin fahimta a cikin lamarin. Nau'in annobar Omicron na ci gaba da ɗaukar hankali a matsayin sabon nau'in coronavirus a duniya. Ko a nan Amurka, inda aka samu kusan sabbin kamuwa da cutar kusan mutane 200,000. A rahoton da aka bada a jiya Talata daga Jami'ar John Hopkins, manyan jami'an kiwon lafiyar jama'a sun gargadi Amurkawa da su kasance a faɗake duk da cewar adadin allurar rigakafi ya ƙaru, kuma matafiya daga ƙasashe da aka fara gano bambancin na annobar an dakatar da su don shiga cikin ƙasar. Rachel Walensky, daraktan cibiyar kula da cututtuka ta Amurka, ta ce a yayin wani taron manema labarai a jiya Talata cewa bambance-bambancen Delta ta kwashe kusan kashi 99 na annobar da aka jera a Amurka. Ita da sauran mambobin kwamitin mayar da martani na COVID-19 na fadar White House sun nemi da jama'a su ƙara yin haƙuri yayin da ƙwararru ke ci gaba da gudanar da bincike akan bambance-bambance na Omicron, wanda aka fara ba da rahotonta daga Afirka ta Kudu a ranar 24 ga watan Nuwamba. A Amurka, jihohi 19 ne suka ba da rahoton kamuwa da cutar ta Omicron, amma ana sa ran adadin zai ƙaru yayin da Amurka ke fama da annobar da ta ci gaba tun bayan da aka gano cutar ta COVID-19 ta farko a jihar Washington a watan Janairun 2020. Dole ne mu yi aiki tare a wannan lokacin don magance tasirin abubuwa da muke gani a halin yanzu, wanda galibi Delta ne, da kuma shirya kanmu don yiwuwar ƙaruwar Omicron, in ji Walensky.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Daga batun tsaro a gabashin jihar Sokoto sai batun kiwon lafiya a jihar Filato. Inda daukacin ma'aikatan asibitin kwararru na jihar Filato suka tafi yajin aiki. Lamarin da ya jefa marasa karfi cikin halin kakana kai. Ga Zainab Babaji da wannan rahoton.
Majinyata a asibitin kwararru ta jihar Filato sun shiga hali mara dadi bayan da daukacin ma'aikatan da ke asibitin suka shiga yajin aiki na sai yadda hali yayi. A jiya Talata ne daukacin ma'aikatan asibitin in banda likitoci suka shiga yajin aiki don jan hankalin gwamnati ta biya musu waɗansu bukatunsu da suka jibanci albashi, allowance da kudaden adashen gata. A lokacin da na ziyarci asibitin na tarar da waɗansu majinyata waɗanda ke kwance a gado na faman tattara kayansu zuwa gida ko wasu asibitocin cikin ɓacin rai. Na zanta da wasunsu ga abin da suke cewa.
Sunana Usman ne Muhammad. Ni na zo asibiti na zo duba doctor kuma na ga sun kulle. Kuma ciwo yana damuna a jikina. Sun ce min sai basan lokacin da za su dawo ba. To ni kuma ban san yanzu ya za a yi ba. Marasa lafiya suna nan da yawa, kowa yana kukan ba a zo an duba shi ba. Abin nan bai daɗi ba gaskiya.
Sunana Julaina. To ni yare na kauta asibiti na zo ungo da tarinta. Ta wuce sati daya tana fama da tari. Shine muka zo kuma a zo a gwada ta. To kuma an ce za ta fi strike yanzu ni ban san ko ya zan yi ba kenan.
To ya batun zuwa wani asibiti ko da na kuɗi ne fa.
To ni ban da kuɗin da zan tafi wani asibitin.
Wasu majinyata kenan ke bayyana rashin jin daɗin su kan yajin aikin da wasu ma'aikatan asibitin kwararru ta jihar Filato suka shiga. Shugaban gamayyan kungiyoyin kwadago shida da ke asibitin Mr. Ezekiel McMahon yace sun shiga yajin aikin ne saboda gwamnati ta kita aiwatar da yarjejeniyar da suka amince.
Yau muka fara yajin aiki domin akwai bukatu da yawa. Da kuma yarjejeniyar da yawa wanda gwamnati ta kasa cikawa. Da muna consolidated salary structure. So sai gwamnati ta zo ta bata ba shawara ba komai sai ta zo ta ragargaza shi. Ta zo ta cire su allowances daban-daban wanda da an riga haɗaɗɗe shi take. Har yanzu da muke magana salary ya lalace. Kudaden cooperative da na union dues wata na biyar kenan. Ana cire ma kowane ma'aikaci amma gwamnati tana rikewa kuma ma'aikata suna ajiyan su ne wannan domin idan akwai bukata sukan je su karba su biya bukata da shi so muka zo muka rubuta musu mun ba ku sati biyu biya wannan kudin ko kuma mu za mu je yajin aiki idan yau kudin nan ya shiga muka tabbatar kuma kudi ya shiga za a kira ma'aikata su dawo aiki amma ba haka ba mu dai muna yajin aikin mu
a ce ma'aikata za su tafi yajin aiki ba ka ganin kaman akwai matsala
ba karamin matsala ba abin tausayi ne ba abu ne kuma da sai mu ma'aikatan asibiti wai muna jin dadi mu ga cewa marasa lafiya yana wahala ba na gefen gwamnati ne hakkin su ne su ma su duba to tunda sun gina asibitin ma'aikata suna aiki ku ba ku su hakkin su
duk kokarin jin bangaren Gwamnatin jihar ta Filato kan lamarin ya ci tura duk da kira da sakon karta kwana da na aike wa shugaban ma'aikatan jihar ta Filato amma bai maido min da ansa ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaishe da Zainab Babaji, wannan shirin na zuwa muku daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku izo shafukan mu na yanar gizo wato voahouse.com ko ma shafin mu na Facebook domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu dai agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 12 da kusan minti 19 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya na ci gaba da fama da rikicin cikin gida yayin da ake ci gaba da kalubalantar shugabancin rikon kwarya na gwamnati mai Malabo ne. Jama'a assalamu alaikum. Rikicin cikin gida ya ƙara ta'azzara a cikin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya tun bayan gudanar da zaɓukan shugabannin jam'iyyar a matakin mazaɓu, ƙananan hukumomi da kuma a matakin jihohi. ko baya ga gudanar da zabe falan biyu ko uku a wasu jihohin kamar Kano, Zamfara, Sokoto, Lagos da sauransu. Tuni da wasu bangarori suka garzaya kotu domin tantance halattattun zababbun shugabannin jam'iyyar sakamakon takaddamar da ta biyo baya. Wannan kuma ya kara zafafa kalubalantar halaccin kwamitin roƙon ƙwarya na jam'iyyar na ƙasa a ƙarƙashin jagorancin gwamnatin jihar Yobe Mai Malabuni. Wannan karon daga cikin jam'iyyar ba ma daga waje ba. Yanzu haka akwai karar da bangaren tsohon gwamnatin jihar Zamfara Abdul Aziz Yari da sanata Kabir Garba Marafa suka shigar na kalubalantar halaccin kwamitin na Mai Malabuni bayan da aka ayyana yan takarar gwamnatin jihar Bello Muhammad Matawalle da ya shigo jam'iyyar daga baya a matsayin zababbun shugabannin jam'iyyar. A baya-bayan nan ma wasu matasa da suka yi da'awar shugabanci a jam'iyyar sun gudanar da wani taro a Kaduna inda suka ba da sanarwar rusa kwamitin na riƙon ƙwarya na ƙasa, suka kuma naɗa wasu a matsayin sababbin shugabannin jam'iyyar na ƙasa. Lamarin da shugaban matasa na jam'iyyar a shiyar Arewa maso yamma Comrade Abubakar Sadiq Sa'ad Fakai ya ce ba su isa ba.
Alhamdulillah, matsayinmu na amintattun shugabanni kuma zababbun shugabanni na jam'iyya wanda su ne tsarkakun shugabanni na matasa na jam'iyya. Iya tunanina ita jam'iyya tana da tsari mai kyau. Duk wanda ko kungiya zai yi don ya mara ma jam'iyya wurin neman jama'a ko kuma wurin ƙara ma jam'iyya farin jini ko don ta samu nasara wurin abin da take nema. Jam'iyya tana da tsari, ba kungiya ba ce. In har ka zo da kungiyanka za ka ruta ma jam'iyya, in za ka yi operating ne ta gefen huskar matasa ko kuma ita jam'iyyar za ka yi, akwai room da jam'iyya take ba wa kungiyoyi da suke kama mata, ana kiran support group kenan. Wanda in ka zo matsayinka na wannan kungiya za ka kawo duk abin da kake da members ɗinka. Za a ba ka takarda ta recognition, ce da cewa jam'iyya ta yadda ka kama mata wurin hidimar harkoki na yau da kullum. Wanda ita wannan kungiya da kake magana ni ban ma san ta ba, tun da aka zabe mu na shugabannin matasa na jam'iyya ba mu san su ba, ba mu taba ganin wani activities da ake yi da su ba, ba su kuma taba alakanta kansu ta huskar shugabanci na jam'iyya na matasa ba. So in kai la'akari da haka zaka ga cewa wasu ne waɗanda kila wasu ke neman kawai su shiga ciki su ƙara dama, kuma duk tafiyan siyasa akwai gurgurbi a yi. So kila wasu ne daga ciki, kuma ni na yi Allah ware da ake cewa ma matasa ne ko daga ina suka fito. Saboda abinda muka sani matasa kullum muna ƙara haɗa kanmu, mu ba gwamnatin da ke ci goyon baya, mu ƙara neman damammakin da za su taimaka wa 'yan'uwan matasa, su taimaka wa manyanmu. So duk wani matashi da ya san Najeriya ƙasa ce mai tsari da constitution da yake guiding inta, sannan jam'iyya kuma ba haka karazubi aka yi ba. Duk jam'iyya tana da rijista da hukumar zaɓe, tana da structure nata tun daga mataki na shugabannin gundumi har shugabanni na ƙasa, kuma akwai abin nan caucus wanda ya hada da shugabanni na majalisu ne na ina ne da ake haduwa a tuntuba a yi abin da aka yi na jam'iyya. So irin haka ma ni ko da na ji wannan labarin wasu matasa sun zo, abin da muka fara tunanin ce ba 'yan jam'iyyar APC ba ne. Saboda duk matashi mai kishi ɗan jam'iyyar APC kullum tunanin shi ta yaya zai a ba wa jam'iyya haɗin kai ta samu nasara. Saboda mu matsayinmu na matasa mun san ba mu da wata jam'iyya da tafi APC, sannan duk ka sake kabbaji jam'iyyar da attaka inda aka sanka kaje ko dai ka koma agola, ko kuma mu matasa mun imani bamu da kuɗi da abin da zai daukan mu fara kafa wata jam'iyya har ta samu karbuwa irin haka. So bamu da wata jam'iyya da tafi APC, kuma jam'iyyar APC take mulkin ƙasa. So dole duk abin da zamu kare martabarta, zamu kare murarinta, zamu kare jan hankalin shugabannin mu su tabbatar da abin da suke suna karabawa matasa dama. Amma wannan da suke faɗa ba mu san inda suke fito ba, kuma ba su tare da matasan jam'iyyar APC, kuma mu ba wata hudda da muke da tare da su. Iya tunani na ina barin jiha bakwai ba taba ganin inda wani movement nasu yake ba, kuma babu wata shaida cewa party tana alaka da su. Dan kuma kungiya suke ya kamata a ce sai register da Corporate Affairs Commission wanda tana entertainment irin wannan abubuwan, sura siyasan suwa suke ma. Amma duk tunanin mu kila wasu gurgurbi ne aka yi haya, instead of su fakama a samu nasara suna neman abin da za su ci, suke tunanin sa su daga wannan hanyar kuma ba mai fitarwa ba ce. Mu mun imagine wanda the convention da aka yi na 2018 ne muka samu mukamanmu, kuma kowane yanki jam'iyya tana da shugabanci na National Working Committee wanda mutum 21 ne. Sannan abin da ke daukan mataki na jam'iyya shine babban body na jam'iyya, shine ake kira NEC. In ma mataki yake dauka ko kiyataka committee da suka zo har suka zama, sai da suka samu haɗin kan dukkan National Executive Committee member su ne NEC member kenan, wanda akwai ciyamomi na jahohi, akwai 'yan majalisar tarayya, akwai gwamnoni na jam'iyya, akwai principal officers of National Assembly, akwai shugaban ƙasa, akwai mataimakin shugaban ƙasa, sannan akwai mu zababbun elected members na National Executive Committee. Sai da aka tsaya aka yadda za a gyara jam'iyyar, kowa ya sadaukar da duk damar da yake da aka yadda a bada haɗin kai wa'ancan su tafi a gyara, kuma doka ta yadda da shi, jam'iyya ta yadda da shi, shugabancin jam'iyya sun yadda da shi. So wani ya hito daga wani gefe ya sha wata giyan shi kona wai ce wai yayi kaza yayi kaza, to ta wani tsari, inda ma babu ina aka fara,
to wanda mataki za ka dauka?
So lallai na tabbatar miki da wannan karshen meeting da muka yi, mun yi matsaya 1-2, duk wani wanda yazo yana cin zarafin jam'iyya ko shugabancin jam'iyya, to daidai yake da kamar yana cin zarafin shugaban kasa Muhammadu Buhari, ko kuma yana cin zarafin ita babbar kotun kasa wadda ta kara tabbatar da sahihancin wannan kiyataka committee wanda mu muka yadda, kuma yana cin zarafin jam'iyya. Mun dai sun yi na 1, sun yi na 2, so ba za a yi na 3 ba. Za mu ruta kai tsaye mu ba wa shugaban jami'an tsaro, kuma mu ba babban lauyan kasa kan cewa mun ja kunne, an yi na 1 an yi na 2, so ba za a yi na 3 ba. In aka yi na 3, matasa za su sake tabbatar da sun kare martabar su, sun kare martabar jam'iyyar da suka yadda da ita, sun kare martabar shugabancin kasa na Muhammadu Buhari, mun kare martabar shugabancin gwamnoninmu da sauran shugabanni.
Da alama kuma wannan yanayin ya soma damuwar magoya bayan jam'iyyar ta APC, irin su tsohon dan majalisar wakilai daga jihar Nasarawa Aliyu Ahmad Wadada, wanda ke ganin lamarin ya kawo babban cikas ga haɗin kai da ci gaban jam'iyyar.
Wani abun bakin ciki ne gaskiya ga jam'iyyar da take gwamnati, jam'iyyar da take da shugabanta kamar President Muhammadu Buhari, a ce wai shugabanni ma da za su yi rikon jam'iyya a harkan tarayya an rasa su, an ce wani kwamiti an bata wata shida ta tsallaka, ta sake shiga wani abu daban, har muka bari aka kai ga yau waɗansu ƴan jam'iyya suna kotu cewa ba su yadda da wannan kwamiti ɗin rikon ƙarya ba. Waɗansu kuma gaba ɗaya yanzu sun ce ne su sun rusa wancan kwamiti, su ne kwamiti, gobe ba mu san masu wa za su fito ba. Wannan laifi ne babba, gazawa ne ga shugabanci, akan shugabancin jam'iyya a wurinmu. Kuma wannan magana ce da ya shafi manyanmu ne suka gaza, ba daidai ba ne abinda aka yi, babu ba daidai ba ne. In za a gyara ta, a gyara ta, in ba haka ba wannan al'amari, in akwai wani abinda zai kawo mana cikas, Allah shi kiyaye, shi ne wannan al'amari. Wannan fa wanda aka ji kenan, yanzu shi shugaban Amin kwamiti ɗin daidaitawa, wato da Senator Abdullahi Adamu Turakin Kefi yake shugabanta, su kaɗai za su nan, su ne za su san iya zurfin lalacewa al'amarori da suke jam'iyyar nan a jihohi daban-daban. Don akwai wanda abinda ke tattare da su ba za su je ga jarida ba, ba za su je ga rediyo ba, suna nan a inda suke suna kulle-kulle.
Shi kuwa mai fashin baki kan lamurran siyasa a Najeriya, Sabo Imam Gashuwa, cewa yayi jam'iyyar ta APC na dab da durƙushewa muddin ba dauki matakin gyarawa ba.
A maganar rikicin APC na shugabancinta tsakanin Gwamna Mai Malabu ne da wayannan matasa da wanda suka dan jiran Prince Audu daga Kogi, cewar sun rusa, to gaskiya gabaki ɗin su ba sa bisa ka'ida, domin haka ba zahirin gaskiya shugabancin da ya kawo Gwamna Mai Mala ba bisa ka'ida ba ne. An dai abin da aka yi aka samu, to kuma ya yi ƙoƙari irin nashi ya kawo gwamnoni da fitattun mutane a mafi a ƙasa yadda iya rage da musu, nan an kai case court ya fi guda 100 na harkar Congress daga waɗannan, to duk abin da aka gina shi a tubali ba na gaskiya ba, to faɗa ma irin wannan za ta faru. Saboda haka wajibi ne jam'iyyar APC tana so ta zaɓe 2023 ta gyara kurakuranta su makara ba, amma haka ta fa haka, to abin da ya samu jam'iyyar PDP su ma zai samu jam'iyyar APC.
Anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim da Isa Lawal Ikara. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna. Masu raro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Wato nan da sa'o'i biyu za mu kawo muku, ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na wannan safiya. Shirin zai zo muku da shirin ciwon ƴamace. Kuma idan ana son sake jin shirye-shiryenmu, za a shafi kanmu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron wannan shirin. Yanzu amadadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau wato Mr. Patrick. Mr. Phil Hashingwell da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi da misalin ƙarfe 8 na wannan safiyar. Assalamu alaikum.